na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan kiran na safe a yau Laraba 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa labarin Amurka labari ne na ci gaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan hali da kasa ke ciki wanda ya maida hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida. An kashe akalla mutane 38 kanin wasu 130 suka jikata biyu bayan faɗan kwanaki biyu da aka gwamza a birnin Last Anod a gabashin kasar Somaliland. Kanin masu ceto a kasar Turkiya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safe yau Laraba a kokari da suke na kubutar da mutane da suka makale a karkashin buraguzai.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku dan takaitaccen tarihin siyasar jihar Gombe a Najeriya yayin shirin babban zabe a kasa wannan watan na Fabrairu. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya sun bada tabbacin cewa za a gudanar da zaben lami lafiya, abinda kwararru a fannin tsaro suka yaba da shi.
Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske, kuma abin da ya kamata a yi kenan. Abin da kullum muke ga jama'a da al'ummarmu shine ba abin da ya fi ƙarfin jami'an tsaro, matukar mutane dole su bi doka da oda, ba wani wanda ya fi ƙarfin Najeriya.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki ne yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa labarin Amurka labari ne na ci gaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan hali da kasa ke ciki wanda ya maida hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida, inda ya ƙara da yin kira ga 'yan adawar Republican da su haɗu su yi aiki tare. Yayin da yake fuskantar 'yan Republican da ke da rinjaye a Majalisar Wakilai, Biden ya ambato wasu dokoki da suka samu amincewar 'yan Majalisar Republican da na Democrat da suka hada da gagarumin kudirin gine-gine, abubuwan more rayuwa, da taimako ga kasar Ukraine, da kuma kudirin kare 'yancin auren jinsi.
And my Republican friends, we could work together the last Congress. There's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
Yace ga abokai da 'yan Republican, idan za mu yi aiki tare a majalisa ta ƙarshe, kuma babu wata hujjar da za ta hana mu yin aiki tare kuma mu samu matsaya a wannan sabuwar majalisa, inji Biden. Biden ya ce don ci gaba da samun ƙarfin tattalin arziki a duniya, Amurka na buƙatar ingantattun abubuwan more rayuwa. Kuma ya ce sabbin ka'idoji da za a buƙaci wurin ayyukan samar da abubuwan more rayuwar na tarayya shine a yi amfani da kayan gini da aka yi su daga nan Amurka kaɗai. An kashe akalla mutane 38 kanin sama da wasu 130 ne suka jikata biyu bayan faɗan kwanaki biyu da aka gwabza a birnin Last Anod a gabashin ƙasar Somaliland. Jami'an kiwon lafiya sun kuma bayar da rahoton cewa babban asibiti a birnin Last Anod da ke zama babban cibiyar lafiya a wurin ya fuskanci wasu abubuwa da ake zaton harsashe ne. Wasu harsashe guda hudu sun afka mana waɗanda suka lalata wasu ofisoshinmu, inji Ahmed Muhammad Hassan, daraktan asibitin na wannan yanki. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safe yau Laraba a kokari da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa da ta afkawa yankin a ranar Litinin, kana ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 7,700. A hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe, Dr. Muhammad Abdullahi Garba ɗan Najeriya kuma likita da ke zaune a jihar Usmaniya ta ƙasar Turkiya, ya bayyana cewa ba su taɓa ganin irin wannan girgizar ƙasa ba a cikin shekaru 12 da ya kasance a wannan ƙasar. Ga kuma tattaunawar tasu.
Abin da ya faru dai ba mu taɓa gani a Turki ba, don saboda Turkiya kusan kimanin shekara 12 ina da zama a ciki, mun sha samun irin girgizan kasa amma wannan gaskiya ya dan razana mutane kuma ya razana mu sosai dan saboda ya affecting kaman joyi kaman guda 10 daga cikin su shine Usmaniya shine inda nake da zama akwai iyali na daya wanda take can jiya ne kokari na je na fitar da su daga cikin gari a lokacin da naje ma gari ba iya shiga sai dai mutane ne suna kokarin fita daga gari dan saboda hanya babu sannan kuma gashi mun samu matsalan yanayin dusan kankara sai zamana duk ya hadu a cikin lokaci daya mutane sai dai su zo na akan titi ga sanyi ga dusan kankara yana sokowa gashi kuma gini kuma na zubewa ko gida na ba iya ma zuwa na gani ba dan saboda ba za mu yi mu karasa zuwa wajen gidajen ba amma mun samu mun fita da su cikin koshin lafiya
to yaya batun ofishinka kuma fa ma'aikatanka
wallahi ofishina akwai daya daga cikin sakatare na bai wuce awa biyu da ya wuce ba aka yi min waya tana zone a gida wannan mai hawa uku su suna na tsakiya aka samu aka dan yareke wajen aka samu su fita da mahaifiyarta da bahaifinta da kuma yayarta babba duk Allah ya musu rasuwa yanzu ma muna kokarin yanda za a samu a dauke su daga can a kai su kauyen su din saboda ai jana'iza gobe
to yaya hukumomin Najeriya sun tintibe ku domin ba ku agaji musamman ƴan Najeriya mazauna nan
alhamdulillah dai akwai wanda da mu margamin san juna tun jiya suna dan kira suna ga wani irin taimako za su yi kuma alhamdulillah koyo ma da yamma akwai wanda yake control immigration shi ma ya kira kuma ya tuntube mu ya ce dan saboda a can da mu Usmani dan Najeriya ne kadai ne kawai mai zauna da nake da zama a can sauran ba ƴan Najeriya bane amma sun kira dai sun ji akwai abin da za su yi alhamdulillah mun gode muke
madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu alamu sun nuna cewa zaben shekarar nan ta 2023 zai sha bamban da zabukan da suka gudana a shekaran baya musamman idan aka yi la'akari da irin salon yakin neman zabe da jam'iyyun siyasa da kuma ƴan takara suka dukufaye domin neman goyen bayan al'umma Masana a harkokin siyasa sun yi ƙarin bayani sun kuma ce jihar Gombe ta ba da gudunmuwa sosai a siyasar Najeriya ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad a cikin wannan rahoton na musamman
Talaka kabar kuka akuri arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
Talaka kabar kuka
jihar Gombe jiha ce da aka kirkiro daga jihar Bauchi shekarar 1996 wanda suka mulki jihar Gombe a karkashin mulkin farar hula su ne mutum na farko Alhaji Abubakar Habu Hashidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata Muhammad Danjuma Goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnan farar hula na uku a jihar Gombe shine Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnan farar hula na hudu a jihar ta Gombe shine Muhammadu Inuwa Haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki babbar jam'iyyar adawa PDP ta yi mulki a jihar na Gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar EPT ita ce mai mulki a jihar Dr. Umar Adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar Gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar Gombe tun kirkiro ta shekara 1996
ita jihar Gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula to a wancan lokacin zaben da an yi shi ne cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar Gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko kuma alamu ya nuna cewa mutanen Gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar Gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarin sa domin ya gamsar da mutanen Gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen Gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa.
Umar Liman Shatiman Kwaljungo jigo a siyasar jihar Gombe ya yi waiwaye a don tafiya kan salon siyasar jihar Gombe ta yanzu.
Jihar Gombe tun ana fuma Bauchi State. Jihar Gombe tana taka rawan gani a siyasa. Ana siyasa a jihar Gombe asalin siyasa ta ci gaba. Siyasa ce wanda tun fil azal din siyasar tana da rikitarwa. Rikitarwar ita ce take sa kake ga kullun ana samun ci gaba a jihar Gombe. Wanda aka zaba zai tsaya aiki saboda kullo a cikin adawa ake.
Wata ƴar siyasa wanda da tsohuwar ƴar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana dama da su.
Sunana Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa wanda kuma aka yi la'akari yanzu kashi 70% ko in ce 60% mata ne masu zaɓe amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka. Ganin hakan shi ya sanya muke dan faɗakar da mata da sauransu kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa wanda kuma alhamdulillahi hakan ya bada gagarumar gudunmuwa.
Har ila yau na ji ta bakin Gombawa dangane da buƙatarsu na ganin yadda zaɓuɓɓuka za su gudana.
Da farko dai sunana injiniya Abubakar Sani mazaunin Tumfure. Fata na zaɓen da yake karatuwa ya kasa da wata biyu masu zuwa. Ina addu'a Ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya.
Sunana Honorable Aishatu Ahmed Hajiya ce na Kumo. Ina fata Ubangiji Allah ya zaɓan mana shugabanni adilai.
Ɗan takarar kujerar gwamna jihar Gombe da suke kankankan su ne Muhammadu Inu Yahaya da mataimakinsa Mustapha Nasir Daniel Jatau daga APC sai Muhammad Jibrin Bade da mataimakinsa Timothy Lallede PDP sai Honorable Kanusu Ahmed mai lantarki da mataimakinsa Ahmad Tanimu Abubakar NPP Abdulkar Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani sabon bincike da aka fitar yau Laraba ya nuna babu wani nau'in cutar COVID-19 da ya barke a Beijing a cikin makonni da China ta tsage dokokinta na yaki da cutar COVID-19 a ƙarshen wancan shekara. China dai ta ga karuwar kamuwa da cutar a lokacin da ta fara dage tsauraran dokokinta na yaki da annoba a farkon watan Disamba, lamarin da ya haifar da fargaba a kasashen duniya da dama da suke ganin za su sake ganin sabon nau'i da kuma tsananin yaduwa da ma mafi tsananin cutar. Kasashe da dama ne batun ya ankara da su suka kafa sabbin dokoki ga matafiya daga kasar China. Haka zalika an yi nuni da rashin bayyana gaskiyar labarin daga bangaren China akan cutar bayan da wato labarin da ya tada fushin Beijing.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma zamu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin tsaro a Najeriya sun ba da tabbacin cewa za a gudanar da zaben shekarar nan ta 2023 lami lafiya. Suna masu yin watsi da duk wani yunkuri da wasu ke yi musamman a kafafen sada zumunta wajen yada karerai domin ganin sun haifar da fargaba a zakatan mutane. Manyan jami'an hukumar sun yi waɗannan kalaman ne a yayin wani taro da ya hada har da shugaban hukumar zabe ta INEC wanda ya gudana a ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro a Abuja. Ga rahoton da Muhammad Lalo ya aika mana daga Abuja.
Taron wanda ya samu halartar babban hafsan sojin Najeriya General Lucky Irabo da manyan hafsoshin sojin ƙasar da babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya taɓo batutuwa da dama da duk suka ta'allaka kan zaben da ke tafe. Manyan jami'an tsaron kasar sun yi jawabi ɗaya bayan ɗaya inda suka kore duk wata fargaba da al'ummar kasar ke nunawa dangane da zaben wanda suka ce za a yi lami lafiya. mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkar tsaro Manjo General Babagana Munguno da ya karbi bakuncin taron wanda aka yi a yammacin Talata shine ya fara jawabi.
We are all aware of the current.
Yace muna sane da halin da kasar nan take ciki. Akwai bukatar na karawa al'ummar Najeriya kwarin gwiwar cewa idan suna da wata fargaba a zuciyarsu ina so na kore musu wannan tunani. Zaben 2023 zai gudana cikin lumana. A cewar Munguno akwai mutanen da suke yada karerai a kafafen sada zumunta da nufinta da husuma ko tsorata mutane. Yana mai cewa hukumomin tsaron kasar sun dauki kwararren matakan da zasu tabbatar an gudanar da zaben lami lafiya. La'akari da cewa jami'an 'yan sanda suke da alhakin tabbatar da tsaro a lokacin zaben. Babban Sifeta General Usman Alkali Baba a nashi bangaren ya ce sun shirya tsaf.
I want to assure members of the public that the police.
Yace ina so in baku tabbacin cewa 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro sun shirya domin ganin zaɓe ya gudana ba tare da wata matsala ba. Yayin jawabinsa shugaban hukumar zaɓe ta INEC Professor Mahmud Yakubu ya ce suna da ƙwarin gwiwa matakan da jami'an tsaro suka ɗauka za su yi tasiri. Bayan an kammala taron ne shugaban na INEC ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske kan wannan taro.
To makasudin wannan taro shine mu tattauna da manya-manyan hukumance shugabannin jami'an tsaro na ƙasa baki daya game da shirye-shiryen da ake yi na babban zaɓe a Najeriya. Mun samu ƙarfiwa bisa tabbacin da muka samu daga waɗannan shugabannin jami'an tsaro.
To koyaya masana a fannin tsaro suke kallon damarar da hukumomin tsaron ƙasar suka ce sun ɗauka? Ya Komodo Tijjani Baba Gamawa mai ritaya mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
To alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin da ya kamata a yi kenan. Abin da kullum muke ga jama'a da al'ummarmu shine ba abin da ya fi ƙarfin jami'an tsaro. Matukar mutane dole su bi doka da oda, kuma muna faɗi cewa ba wani wanda ya fi ƙarfin Najeriya.
Gabanin zuwansa ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro Profesa Mahmud Yakubu ya yada zango a babban bankin kasar na CBN inda ya mika bukatar ganin an samawa hukumar kudade don ta gudanar da ayyukan aika kayayyakin zabe zuwa jihohi. Gwamnan babban bankin na Najeriya Godwin Emefiele ya ce bankin na CBN a shirye yake wajen ganin ya biya wa hukumar ta ainihin bukatarta. A ranar 25 ga watan nan na Fabrairu za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya. Sai kuma ranar 11 ga watan Maris a gudanar da na gwamnoni da 'yan majalisun jiha. Zaben na ci gaba da karatowa ne yayin da Najeriya take fuskantar matsalar karancin sabbin kudaden da aka sauya wa fasali da matsalar karancin man fetur baya ga matsalar tsaro da ta jima tana addabar wasu sassan kasar. Mahmud Lalu, sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Kalaman gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai dangane da matsalancin karancin takardun kudaden naira da man fetur a Najeriya sun tada kura a gidan siyasa. Jama'a assalamu alaikum. A cikin makon da ya shige ne aka jiyo gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai yana zantawa da wasu kafafen yada labarai inda yake bayyana zargin cewa akwai wata kullalliya da wasu jigajigan gwamnatin APC suke shiryawa domin zagon kasa da kawo cikas ga samun nasarar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar mai mulki ta APC Bola Ahmed Tinubu. El-Rufai na magana ne kan dimbin wahalhalun da 'yan Najeriya ke fuskanta a halin yanzu na karancin takardun kudin naira da kuma man fetur sakamakon sauya fasalin wasu kudade da babban bankin kasar ya yi bisa amincewar shugaba Muhammadu Buhari. Gwamnan na Kaduna wanda yana daga cikin manyan na hannun daman Bola Ahmed Tinubu ya yi kokarin nuna yatsa ga wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyarsu ta APC kai har ma da dattawan arewa a cikin kakkausar lafazi, duk da yake ya yi kokarin keɓance shugaba Buhari sa'ad da shi da sauran gwamnonin APC suka kai kukan ukubar da jama'a suke sha sakamakon wannan canjin kudin wanda kuma suka ce ya zo daidai lokacin zabe.
Ni ban soki Buhari ba, ban taba sukan Buhari ba. Abinda na soka mutane da suke tare da Buhari, wayanda suke mishi ƙarya, wayanda ba su ga mishi gaskiya, wayanda ba su nuna mishi wahala. Alin da mutane suke shiga kan wayannan matakai da ake dauka. Abinda shugaba Buhari ya fito da shi mun ba da goyen baya, mun san dalilin da yasa yake so yayi abu. Amma wannan abu ba a yin shi yadda ya kamata, kuma ba a gaya masa gaskiya, kuma dole mu masoyan Buhari na gasken ba masu amfani da shi muna samun kudin cefa ne ba, dole mu gaya mishi gaskiya abinda muka yi kenan. Mun je mun gaya mishi abubuwan da ke faruwa a jihohi da yadda mutane suke cikin katanikai da kuma tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a kasan, kuma muna ganin zai iya bata zabe, zai ma sa kila ma kada ai zaben gaba daya. Mu gwamnoni abinda kawai muke so shine a bada tazara wannan canji domin kowa ya samu canza kudin, domin naira biliyan 300 babu yadda za a yi ya zama daidai da naira trillion guda 2, ko rabin kudin an ce ba za a iya amfani da shi ba, yana banki ai ka buga naira trillion 1 ba naira biliyan 300 ba, kudin ne ba su isa ba, matsalan kenan. Saboda haka abinda mu muke bada shawara shine ai amfani da tsofaffin kudi, a rika amfani da sababbin kudi a hankali har a cire tsofaffin kudin ran da aka buga sababbin kudi da suka isa. A yanzu ba su isa ba, duk wanda yake kudin da aka buga sun isa ƙarya yake, kuma ana gaya ma shugabanni abinda ba gaskiya bane.
To sai dai kalaman na Nasir El-Rufai sun janyo martani mai zafin gaske daga jama'a da dama, musamman a cikin jam'iyyar ta APC. Ahmadu Haruna Zabo, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano, yana ganin cewa kalaman na El-Rufai da ma ziyarar gwamnonin APC kan wannan matsala tamkar ihu ne bayan hari.
To ita kanta ziyarar din yaudara ce, babban yaudara ce suke masanin suke shugabantaka, domin ai ba yau aka fito da tsarin za a canza kudin nan ba, wata uku akalla da fito da tsarin da za a canza, ba su taba yin magana ba sai suka ga abin ya tabbata. Sannan kafin wannan an kara kudin mai tun daga naira 86 ya koma har naira 186 ya kar har 120, ba wanda ya taba cewa ba a canza APC ba ce ba, ba wanda ya taba cewa ba su yadda ba a gwamnatin Najeriya.
To amma da ma a cewa suka yi shi wannan tsari da gwamnatin tarayya ta bullo da shi, baya cikin manifesto ko kuma agenda ta APC.
To ƙara man fetur iya cikin manifesto APC, da mu muka kiwa Najeriya da Buhari ya ma gaya mana cewa idan man fetur a ɗan Najeriya wuce naira 50 an zalice shi, da ni muka kiwa ba wanda zai gamfara cikin su, kuma El-Rufai ba masanin Buhari da ma yake kan El-Rufai fanta ba. Ina ciki ni a Haruna Zago, lokacin da muka zo Abuja muna wani zanga-zanga akan ƙarin kuɗin man fetur, lokacin ya zo ya jefa mana tiyagar, akwai ɗan Juma Sifi da mataimakin shugaban ƴan sanda, shi El-Rufai ne yana minista, shi ya rike jefa mana tiyagar ya koran mu, kuma bukatar ce ta kawo shi, kuma bukatar ta biya, domin lokacin da Buhari yake ƙarin kuɗin mai, lokacin da Buhari yake Boko Haram abin bandit ne yawa a arewa, ba wanda ya taɓa gwamnati Buhari a cikin su gwamnatin nan gaba ɗaya suka ce ba su yadda ba. Amma wani lokacin suna da bukata, yanzu bukata ta ƙare, suna ganin sun gama da Buhari, sai da komai ya tsaya a kansa. Idan ma suna magana wannan, ai kila waɗansu su kuɗin yanzu su ne suke kuka fiye da kowa. Dalili da shi ne lokacin da Buhari zai tsaya takara a 2015, sha ya yi ba shi da naira, ba shi da dala, ba shi da sterling, kuma ko iya da shi ba zai bada ba don a zaɓe shi. In za ku zaɓe na, ku zaɓe ni, ba bai bada ko kuma kuma aka zaɓe shi. Yanzu zai tsaya secondary election, ya ce ba zai bada ko kuma, sai ma talakawa sun tara masa kuɗi. Aka tara masa kuɗi, to duk a APC ba mai wannan capacity, ba mai wannan darajar wanda zai irin kalaman, sai an sai ƙuri'a a gaban Buhari nan yana zaune a Igbo State Kwaya, ake sayan ƙuri'u $20,000, $15,000 ana ba mutane, suna ganin wannan kuɗin suka tattara sun ci banza. Wannan abin da fito da shi, duk wannan kuɗin suka tattara da dalar da sterling sai sun kai banki, sai an ga inda suke tafiya daga can zuwa can, da aka ba da fast club da bail out, da sun yi amfani da su wajen gina masana'antu, wajen samar da ayyukan yi, wajen inganta ilimi, wajen inganta lafiya, da duk ba mu cikin wannan. To daga wannan bala'in ma da muke ciki, su waɗannan gwamnoni masu ƙarya su suka tsora mana. Ko zalunci ne kai ɗaya bane, 1940 aka haife ni, 1950 aka haife ni, balle wannan yaran El-Rufai. Amma ya zo yana ta ba da tijiya arewa, ba wanda ya sa arewa, kurin ta zama da ƙasar Sariya, ya sai da Kaduna, ya sai da abubuwa, shi kuma wani ya zo ya sai da Kano, ya yi abubuwan da ya bai kamata ya ba. Sai da suke ganin ba wanda ya sa a Najeriya sai su. Gwamnoni ne a basu, sai su duba hoton da ke gidansu, kowa ya je gidan da ya zauna na gwamnati da gama hawu, ya duba wannan hotunan, suna ina yanzu wasu ma dai labarin su an su ma dan yanzu da suka yi sun yi latti an mata adini an yi kashi 85 daga cikin 100 a cikin wannan lokacin da aka yi wannan abin an yi latti abinda aka ce wata uku kamata ya tintini su hango wannan suna da masana tattalin arzikin kasa ya kamata ake sun duba sun duba sun duba kafin a yi ba su damu ba sai yanzu da abu ya kare ana ta kara kuɗin fetur ba ruwansu an kara kuɗin kandir ba ruwansu an kara kuɗin gas ba ruwansu an kara kuɗin mota ba ruwansu sadaka amma yanzu wannan sun san abin da suka tsara a dakunan matansu da dakunansu da gidajensu da abokansu
to sai dai duk da yake yan babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun yi shiru da bakinsu suna kallon fadan na APC na cikin gida to amma kuma hakan bai hana wasu jigajikan jam'iyyar ta PDP kamar Abubakar Babadeli mai da martani kan yan Rufa'i ba dangane da cikakkar dattawan arewa da kuma abin da ya kira shure-shure wanda baya hana mutuwa
wayannan dattawan arewa da ya kira su sunayen da ya kira su dukkansu kowanne ba wai don sun yi gwamna bane ko gwamnoni ko ministoci suka zama dattawan arewa sun zama dattawan arewa ne saboda interestin arewa da suka kare na tsawon shekaru da suka tsaya a kai yau kai in ba don irin kokarinsu da hangen nesansu ba da suka yi tabbaci da dole sai wani dan arewa ya tsaya takara da yanzu fa wani abun magana daban muke yi da yanzu kilan takaran ana yi ne tsakanin Bola Tinubu da ko Wike yau har su suna ganin sun ga faduwa ne karar suka gani kuma mu Buhari ya gama Buhari in so nawa zai yi shugabancin Najeriya dan arewa da dan Najeriya za a zabe shi amma yanzu ya gama kar ya sa baki a ciki ko kuma ya gwada wai ga inda yake inda yan Najeriya za su bashi mutunci da martaban da ya dace da shi shine idan an yi zabe free and fair kuma aka bawa wanda ya ci zabe wannan ai maganan banza ne shi gwamnati Ahmad Rufa'i a tiku shi ya dauki hannunsa 1999 aka bashi DG na BPE shi ya dauke shi kuma ya sa aka bashi minista daga baya me yayi wa Atiku cin mutuncin sai ana taro ga Obasanjo nan aka zuga shi shine yace Atiku ya fita daga meeting din lokacin tazarci me ba mu sani ba kuma ma wannan wani malalaci matsoraci wanda yanzu nan suna faduwa zabe gudu zai iya bar Najeriya mu mun san irin take-taken su faduwa ne suka gani karar ya zo musu kuma in Allah ya yarda wannan yaudaran da suka nemi su yi wa arewa wani wai muslim a'a wani shi ya haba kalego duk sun san ƙarya ne ka sa su a sauti ka sa su a skeli su biyu waye mutum waye zai fi wani kyautatawa wa Najeriya kyautatawa wa arewacin Najeriya mu yanzu mun bar wani ya zo ya don su wai na tsoffin gwamnonin su suka kai mu inda suka baro da wa suka yi shawarin da suka fito da shi Tinubu wannan gwamnonin arewa maso yamman da suke magana sun zauna sun kau matsaya dole kawai babu dole
to shin menene ma matsayar wannan mataki na gwamnati na sauya fasalin kudade kuma yaya wannan al'amari ya shafi al'ummar kasar a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben shekarar nan ta 2023 ku biyo mu a cikin shirin na mako mai zuwa domin jin amsoshin waɗannan tambayoyin yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari Isa Lawal Ikara da Abdul Wahab Muhammad sai kuma Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
To a takaice ma'aikatar shari'a a Amurka tana sanya abokan hulɗa na hamshakar attajiran ƙasar Rasha akan sadarwar takunkumi. Tuhumar aikata laifi na baya-bayan nan an zargi wani abokin hulɗan attajirin Rasha Viktor Vekselberg da laifin rashin mutunta takunkumi da kuma halatta kudaden haram na saba da taimako da kokarin kare kadarorin Vekselberg da ke Amurka a cewar wani tuhume-tuhume guda hudu da aka bayyana su a jiya Talata. An zargi Vladimir Voroshenko ne dan kasar Rasha mazaunin na Amurka wanda ya je kasar Rasha a cikin watan Mayu da laifin biyan kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan hudu na gyara wasu kadarori na guda hudu mallakar Vekselberg da suke New York da kuma San Hunting da Florida abinda lauyoyi suka ce ya kai miliyan 75.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.